Rahoton da babban bankin Najeriya ya fitar a shafinsa na yanar gizo ya ce bankin ya kashe waɗannan makudan kuɗaɗe wuri na gugan wuri har dalar Amurka biliyan 11.42 a cikin watanni bakwai kacal daga watan Janairu zuwa watan Yuli na shekara 2022 domin wai a farfado da darajar naira. Amma yanzu a lokacin ɗaukan wannan rahoto ana sayar da dalar Amurka ɗaya akan naira 750 ne a kasuwan bayan fage, a banki kuma ana sayar da dalar Amurka ɗaya akan naira 450. Akwai bambancin naira 300 a tsakanin banki da kasuwan bayan fage. Umar Garkuwa yana ɗaya daga cikin manyan 'yan canjin kuɗi a Abuja.
Duk matsalolin harkar canji a Najeriya da yadda dala take tafiya ba magana harka ne na cewa kuɗin suna tafiya daidai da kuɗaɗen duniya bane ba. A'a, farashin Najeriya daban yake. Abinda nake nufi a nan, yau in kin je ki Saudiya, za a ɗauki adadin riyal da za a baki a madadin dala. Idan kin dawo Najeriya ki yi lissafi ki gani, a tsakanin kowane awa biyu lokaci sai kin samu bambancin naira 10 naira 20. Abinda yake kawo wannan matsalan gaba ɗaya bari in gaya miki. Wani wuri ne wanda aka mai da shi kamar wata saniya na tatsa waɗansu wanda suke cikin bankunan da kuma babban bankin Najeriya. Da kuma wanda aka so ya arziki a cikin harkar canji.
A lokacin da take bayani akan yadda canjin kuɗi ya shafi farashin kayayyaki a kasuwa, Madam Elizabeth Sudan ta yi tsokaci cewa
farashin abubuwa gaskiya sun tashi sosai, don ko magi ma da muke siya 750 mun da muna siyan shi 800, buhun shinkafa da muke siyan shi a 40,000 na siyan shi a 44,000, wani wuri kuma zaka samu a 42,000.
Amma ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yana ganin akwai matsala da ya kamata a tantance idan CBN ya kashe waɗannan kuɗaɗe kuma darajar naira bata hau ba.
To waɗannan kuɗaɗe idan har an kashe su kuma ba a ceto naira ba, to ma'ana akwai matsaloli kenan waɗanda ba waɗannan kuɗaɗen ne za su yi maganin su ba, ko kuma ba a yi amfani da su ta yanda za su ceto tattalin arzikin ƙasan ba, saboda yanayin da shi tattalin arziki yake fama da hauhawar farashi, wanda hauhawar farashin nan ya jawo mutane da yawa suka rasa kuɗaɗen da za su yi wasu hidimomi, wanda ma a ƙarshe ya maida mutane da dama talakawa a ƙasan, kamar yanda hukumar ƙididdiga ta sanar na kusan mutum miliyan 133.
Amma darakta mai kula da bankuna a CBN Haruna Bala Mustapha ya yi fashin baki akan batun canjin, yana cewa
babban bankin Najeriya huruminmu ne mu tabbatar da cewa farashin dala ko farashin kuɗin waje yana da inganci. Shi yasa muka fito da tsare-tsare da zamu bunƙasa hanyar kuɗin shigowa. Idan kuɗaɗen shigowa na waje suka bunƙasa, tabbas shi ainihin farashin ko dala ko pound zai sauko ƙasa, don saboda a samu a daƙile duk wasu hanyoyi na matsalolin da suke addaban ainihin tattalin arzikin ƙasa.
Abin jira a gani shine yadda waɗannan makudan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan 11.42 za su farfado da darajar naira, ganin cewa batun sauya kuɗi ya kawo rufe kasuwanni da dama a ɓangarori daban-daban na ƙasar baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.